شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bayan haka, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin gwallaga da ke nan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi. A wannan yammaci na Alhamis, yau 18 ga watan Ramadan, hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallama 1440, wanda kuma yake daidai da 23 ga watan 5 miladiya ta 2019. A wannan majalisi wanda muke tafsirin Alkur'ani mai girma, da kuma muna cikin tafsirin surati Taha, za mu tashi akan aya ta 112 cikin wannan sura. Mun saba ansa tambayoyi kafin mu shiga, amma zai na fito ina sauri da na mata takardun tambayoyin a gida, saboda haka sai ya hakuri sai gobe insha Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا.
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, wa man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'min fala yakhafu dhulman wala hadma. Wanda duk yayi aiki na kwarai ko yayi ayyuka na kwarai, wa huwa mu'min, alhalin yana mu'mini, fala yakhafu dhulman wala hadma, to ba zai ji tsoron zalunci ba, ba kuma zai ji tsoron tauye masa haƙƙi ba. وكذلك انزلناه قرانا عربيا, الله يجي haka kuma kamar haka ne muka saukar da shi alqurani abun karatu balarabi, wato a cikin harshen larabci. وصرفنا فيه من الوعيد, sannan muka maimaita ayoyin narku, ayoyin azaba a cikin sa. La'allahum yattaquna, domin su samu taqawa, domin su kiyaye dokokin Allah. Aw yuhdithu lahum dhikra, ko kuma ya sa su wa'azantu. Ubangiji subhanahu wata'ala bayan yayi maganar ranar alkiyama da kuma abinda zai kasance a wannan rana na canji da Ubangiji subhanahu wata'ala zai samar a dukkan halittu, manya-manyan halittu da yayi na sama da ƙasa da duwar watsu, ya ambaci kuma abubuwan da za su kasance a cikin wannan rana na ban tsoro da firgici da tashin hankali. Ubangiji kuma ya faɗi yadda mutane za su kasu gida biyu a wannan rana, da wanda zai zo yana ɗauke da kayan zalunci niki-niki, da irin sakamakon da zai haɗu da shi na taɓewa da nadama. Allah ya ce, waqad khaba man hamala dhulma, wanda duk ya ɗauku nauyi, kayan nauyi na zunubi na zalunci, to wannan ya taɓe a wannan rana. Sai kuma waɗanda suka zo da kyawawan ayyuka, waɗanda suka aikata a nan duniya, to waɗannan Allah subhanahu wata'ala ya ce ba za su ji tsoron a zalunce su ba, kuma ba za su ji tsoron a tauye musu haƙƙi ba. Wa man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'min fala yakhafu dhulman wala hadma, wanda duk ya aikata kyawawan ayyuka, wato ayyuka nagari, wa huwa mu'min, alhalin yana mu'mini, fala yakhafu dhulman, to ba zai ji tsoron zalunci ba, wala hadma, ba kuma zai ji tsoron tauye masa haƙƙi ba. Ubangiji subhanahu wata'ala yana faɗar sakamako na waɗanda suka yi kyawawan ayyuka, as-salihat, al'amalu salih aiki kyakkyawa shine aikin da ya samu wato ya cika sharada guda biyu. Sharadi na farko ya kasance an yi shi da ikhlasi, wato an yi shi dan Allah. Sharadi na biyu kuma ya kasance ya dace da karantarwar Annabi sallallahu alaihi wa sallam, wato ya dace da karantarwar shari'a, yayi daidai da abinda alqur'ani da sunna suka zo da shi. To duk aikin da ya hada waɗannan sharuɗa guda biyu, to wannan aiki shi ake kira al'amalu salih. Duk mutumin da yazo da irin wannan aiki ranar gobe kiyama, wa huwa mu'min, yana mai imani, wato ya mutu yana mu'mini, wannan sharadi ne na Allah subhanahu wataala ya karba aikin al'amalu salih. Al'amalu salih shine mun ce wanda ya cika sharuɗa guda biyu, ya samu sharadul ikhlas da sharadul mutaba'a. To kuma mutum ba zai samu wannan aikin ba sai kuma ya mutu akan imani, wato koda a ce mutum yayi aiki da ikhlasi dan Allah, sannan kuma aikin ya dace da karantarwar Annabi sallallahu alaihi wa sallam, ya dace da shari'a, amma kuma sai bai mutu mumini ba. To waɗannan ayyuka da suka yi, wannan ayyuka da yayi gaba daya, ba zai samu sakamakon su ranar gobe kiyama ba. Sharadin samun sakamako ranar gobe kiyama sai mutum ya mutu da imani. Kyan aiki da nagartarsa da yinsa dan Allah kadai ba zai sa mutum ya zama ya samu wannan sakamako ba a lahira, sai ya je wa Allah subhanahu wataala yana mu'mini. Ubangiji ya faɗi waɗannan sharuɗa a wuri daban-daban, ya faɗe su, ya faɗi kuma akasin su, wato wanda ya zo da akasin wannan kishiyar wannan da sakamakonsa. A nan Ubangiji ya ambata a cikin suratul Taha, a can cikin suratul Nisa, Ubangiji subhanahu wataala ya ce wa man ya'mal min as-salihati min dhakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna naqira. Ubangiji ya ce duk wanda suka yi aiki, yayi aiki na kwarai, min as-salihati, yayi aiki na kwarai, wa huwa min dhakarin aw untha, namiji ne ko mace, wa huwa mu'min, yana mai imani, to Allah ya ce fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna naqira, waɗannan su ne za su shiga aljanna, ba za a cuce su ba koda daidai da fincin dabino, wato da dan kan dabino, dan zaren da yake jikin dabino, ba za a cuci mutum ba matukar da ya je wa Allah subhanahu wataala yana mai imani, yayi aiki na kwarai, sawa'un namiji ne ko bace. Haka nan a cikin suratul Nahl Allah ya ce man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Haka nan Ubangiji ya ce wanda duk yayi aiki na kwarai, wato al'amalu salih, aiki na kwarai, min dhakarin aw untha, namiji ne shi ko mace ce, wa huwa mu'min, alhali yana mu'mini, falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan, Allah ya ce tabbas haqiqa za mu raya shi kyakkyawar rayuwa a nan duniya, za mu sa masa nutsuwa da kwanciyar hankali, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, kuma lalle tabbas za mu sakanka musu da ladansu fiye da abinda suka kasance suna aikatawa. Haka nan a cikin suratul Isra Ubangiji ya faɗi wannan sharadi, man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Ubangiji ce duk wanda ya nufi lahira, wa man arada al-akhirata, wanda ya nufi lahira da wa sa'a laha sa'yaha, yayi kuma yi aikin ita lahiran, wato yayi aikin da yake neman samun sakamakon sa ranar gobe kiyama, wa huwa mu'min, alhali yana mai imani, Allah ce fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, to waɗannan su ne aikinsu yake abin godiya, abin gojewa a gurin Allah subhanahu wata'ala. Don haka Ubangiji subhanahu wata'ala ya sharɗanci kyakkyawan sakamako ga mutumin da ya mutu yana imani, amma mutumin da ya mutu ba bisa imani ba, to duk ayyukansa sun rushe. Ce wa man yartajid minkum an dinihi wa yamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fi dunya wal akhirah ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah ce duk wani wanda ya bar addinin sa, yayi ridda ya bar addinin sa, fayamutu wa huwa kafirun, yamutu yana kafiri, fa ulaika habitat a'maluhum, ce Allah Allah ce wadannan sune ayyukansu suka rushe. Alhabat, asalin kalmar habat a larabci tana nufin abinci mai kyau da dabba za ta ci, ta ci ta ci yayi mata yawa har ya sa ta wato kumburi, har cikinta ya kumbura ta dawo tana gudawa saboda yawan abincin, wato ya zama kamar ya lalace bai mata amfani ba. Gashi dai asalinsa mai amfani ne, amma saboda ta wuce iyaka sai ya zama bai yi mata amfani ba. Allah ya kwatanta aikin da mutum zai yi mai kyau, amma da ya zo da ridda sai wannan aikin ya likide ya koma marar amfani, kamar abinci mai kyau da dabba za ta ci amma kuma ta zulme wajen cinsa sai ya dawo ya zama mata cuta. To haka nan ayyukansa mai kyau za su dawo su zama masa kayan laifi, Ubangiji sai ya lalata masa aikin ya zama bai amfane shi ba. Ci habitat a'malu, ci ayyukansu za su lalace ya zama ba su yi masa amfani ba. Saboda haka duk wanda ya je wa Allah da kafirci, komin girman ayyukan da zai yi a nan duniya ba zai masa amfani a gurin Allah ba. Wannan sharadi ne Ubangiji ya saka. Ubangiji baya zaluntar kowa, kuma ya faɗa maka kai ɗan adam tun anan ba za ka je ka ce ya Ubangiji ya yi haka, na yi abu kaza don kai, na yi kaza, na yi kaza, na taimaka wa miskini, na taimaka wa mabukata, an yi ambaliyar ruwa, na kai taimako, an yi gobara, na kai taimako, an yi kaza, na kai taimako, irin abin nan da ake cewa humanity. Wai shi ɗan adam kawai yake taimakawa. To irin wannan in ba a sa Allah a ciki ba, to ba zai amfani ba. Ko mutum ya yi shi ba mumini ba. Za mu ga da yawa daga cikin kafirai suna irin wannan taimakon, wasu ma suna yi fiye da yadda musulmi suke yi. Amma tunda ba imani da Allah a zuciya, an kafircewa annabawa, an kafircewa abinda Allah ya aiko annabawa da shi, to Allah ya faɗa tun anan idan mutum ya kuskure ya mutu ba da imani ba, to ayyukansa ba za su yi masa amfani a lahira ba. Na'am, za su iya amfanarsa a nan duniya. A nan duniya Allah zai iya amfanar da shi da wannan aikin da ya yi, kamar yadda yake cikin hadisin Muslim. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah baya zaluntar bawansa. Idan mumini yake kyakkyawan aiki sai Allah ya saka masa kyakkyawan aikinsa a duniya da lahira. Idan kafiri yake kyakkyawan aiki sai Ubangiji ya ciyar da shi a nan duniya sakamakon wannan kyakkyawan aikin da yayi, a lahira yazo ba shi da wata hasana. Haka abincin da zai ci da iskar da zai shaka da ruwan da zai duk a ciki za a yi masa bildin su. Saboda wannan tagomashin da yake samu a nan duniya shi ne sakamakonsa, a lahira kuma zai zo ba shi da wata hasana. Shi yasa Allah ce walladhina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum, waɗanda suka kafirta sannan kuma suka toshe wato suka hana bin hanyar Allah, Allah ce adalla a'malahum, Allah ya bata ayyukansu, ayyukansu sun zama ba su amfane su ba. Ayu daban-daban sun zo Qur'ani wanda suke nuna haka. Ubangiji yana cewa walladhina kafaru a'malahum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dham'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'an wa wajada Allah 'indahu fawaffahu hisabahu wallahu sari'ul hisab. Ubangiji yace waɗanda suka kafirta ayyukansu kamar kawalwalliya ce, ya hasabuhu adh-dham'anu ma'a, wanda mai kishi zai hango daga nesa ya tsammanin ruwa ne, hatta idza ja'ahu har sai ya zo inda yake, lam yajidhu shay'a sai ya samu ba komai. To haka ayyukan waɗanda suke kafirai suke gashi kamar abin kirki, amma kuma ranar da zai nemi sakamakonsa zai neme shi ya rasa. Ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa mathalul ladhina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin shtaddat bihi ar-rih fi yawmin 'asifin la yaqdiruna bima kasabu 'ala shay dhalika huwa ad-dhalalul bayt. Ubangiji yace waɗanda suka kafirta suka kafirce ubangijinsu, a'maluhum karamadin shtaddat bihi ar-rih, ayyukansu za su zama kamar toka wace iska ta taso a kanta mai tsanani, kasa toka iska kuma mai tsanani ta kada, babu shakka za ta ɗaiɗaita ta. fi yawmin asif, a wata rana mai tsananin guguwa, la yaqdiruna mimma kasabu ala shay, Allah ce ba za su samu ikon samun wani sakamako daga abin da suka aikata ba, kowane iri ne ba za su same shi ba, ce zalika huwa dhalalul ba'id, wannan shine bata wanda yake mai nisa. Qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura, ci haka muka gabaci abinda suka yi na ayyuka muka sanya shi haba'an dura a bar daidaitawa. Don haka sharadin samun sakamako a lahira shine imani da Allah. Mutum ya mutu yana mumini, to wannan zai mori abinda ya aikata na alkhairi anan. Idan mutum ya mutu ba a bisa imani ba, to duk girman ayyukansa ba za su amfane shi ba. Shi yasa nan Aisha radiyallahu ta'ala anha lokacin da take gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam take tambaye shi game da Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an wani ɗaya daga cikin manya-manyan mawadata ne da aka yi zamanin jahiliya, yana ɗaya daga cikin masu kuɗi cikin Larabawa, kuma ya zama karimi na gasken gaske. Kowane lokaci a gidansa cikin ciyar da mabukata ake da baki, kabaki-kabaki na abinci, tukwane ne wanda ake kafa su ko ɗauke su daga inda suke ba a yi, ce mutum ya shiga ma sai ya ɓoye a cikinsu saboda zurfinsu da faɗinsu da girmansu. Haka za a riƙa cika su da abinci iri-iri. Lokacin can aka ce abinci a lokacin jahiliya nama ne, za a yanka shanu ne ko raƙuma, ƙananan dabbobi. Haka ake ciyar da mabukata. Aisha radiyallahu ta'ala anha suke tambayar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam cewa ya rasulullah, Abdullahi bin Jud'an abinda ya ki ɗan nan ba zai amfane shi ba, ya ciyar da miskini, ya yi kaza ya yi kaza. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ce la ya Aisha, ba zai masa amfani ba. Innahu lam yaqul yawman rabbi ighfir li khati'ati yawmin din, babu rana ɗaya da ya taɓa cewa Allah ka gafarta min zunubi na ranar gobar kiyama, wato har ya mutu bai yi imani da ranar kiyama ba, bai yadda ma akwai ranar ba, ballantana har aje kuma ya ce ya Allah ka biya ni a wannan rana, sai da baka yadda da ita ba. Saboda haka imani ba ƙaramin wato amfani gare shi wajen aikin bawa ya zama karɓaɓɓe a wurin Allah. Shi yasa anan Ubangiji ya ce man ya'mal minas salihati, ya ce wa huwa mu'min. Sannan Ubangiji ya ce minas salihati, min ɗin nan tana isa zama li bayanil jins, wato don a nuna aikin da zai masa amfani shi ne aiki na ƙwarai. Wannan min ɗin tana bayanin ayyukan da zai su yi amfani ne. Wa man ya'mal, wani irin aiki, minas salihati, aikin da yake jinsinsa na ƙwarai ne. Tana iyawa kuma ta zama min ce littabi'id, ai wa man ya'mal shay'an minas salihat, wanda ya yi aiki koya yake na ƙwarai. Wato Allah subhanahu wa ta'ala ya san cewa babu yadda za a yi bawa ya iya dukkan ayyuka na ƙwarai. Zai yi wasu, wasu kuma ba zai iya ba, wasu ma sun fi ƙarfinsa, ko da ma yana son ya yi ba zai iya ba. Yana da ba ka da kuɗi za ka yi zakka, kana gani ne aiki ne na ƙwarai, amma kuma da dole sai dai a baka ka karɓa, amma kai ba za ka yi ba. Ba ka da kuɗi ba za ka je hajji ba, dai ba kai ka aka yi ba. Ba ka da kuɗi ba za ka riƙa umara ba, in ba kai ka aka yi ba. Ba ka da kuɗi ba za ka iya so motoci na abinci kai tarabawa ba. Ayyuka ne ga su nan na ƙwarai, amma kuma zahaba biha ahlud dusur, masu akwai sun yi awon gaba da su. Sannan kuma a cikin ayyukan ma da za ka iya, wani abin shaidan ya hana ka, wani abin kasala ta hana ka, da san jiki. Saboda haka a cikin ayyuka za ka iya wasu, ba za ka iya wasu ba, Allah ya san da wannan. Da haka sai ya ce minas salihat, don ya nuna maka koyaya ka je wa Allah subhanahu wa ta'ala da ayyuka na ƙwarai, to Ubangiji ba zai tauye maka ba, koyaya ki komin ƙanƙantarsa. Shi yasa musulunci ba a so kare na aikin alkhairi, komin ƙanƙantarsa. Da ce la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka bi wajhin taliq, kada kare na aikin alkhairi ko ya yake, ko da ka buwa dan uwanka murmushi ka haɗu da uwanka da fasakakkiyar fuska, wannan ma aikin alkhairi ne, kakkare na shi. Annabi yana cewa ittaqul nara walau bi shiqqi tamra, kiyaye ku kiyaye wuta koda da tsagin dabino ne. Kaga dai tsagin dabino wani abu ne da watakila kai za ka ji kunya ma ka daka wa mutum kira sai ya zo ka ba shi tsagin dabino, sai ba ya sa ba ku yi rigima. To amma kakkare ne wannan, in kana tare da ɗan uwanka kar aka baka dabino kaga alamar shi ma ya wuce ya guda tsaga bi ba shi rabi ka ci rabi, to kaka rena wannan aikin alkhairi. Saboda haka duk yadda mutum zai zo da aikin alkhairi Allah zai abin nan ɗinsa. Kuma san da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Abdullahi dan Umar, ni'mar rajulu Abdullah law kana yaqumu min al-layl, law kana yaqumu min al-layl, ce ba da ladar mutum kamar Abdullahi, yana nufin Abdullahi dan Umar, ce ba da ladar mutum kamar Abdullahi dan Umar da dai yana kiyamu yana tsayawa wani abu na dare, wato yana tsayawa min al-layl, bai ce yaqumu al-layl ba, ko qiyamul layl kullihi, wata kila zai zama da wahala. Ce law kana yaqumu min al-layl, abinda ya ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa wannan mafarki ne da shi Abdullahi dan Umar yayi. Ya ce ya kula mutane sukan yi mafarki su zo gurin Annabi ya fasa musu fassarar mafarkin su. Yana ji wannan ya mafarki a ce da shi zaka shiga aljanna, wanda ce zaka mutu kan musulunci, wannan Abdullahi bin Jarir ibn Abdullah al-Bajali ya yi mafarki. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tamutu wa anta mumsikun bil urwati al-wuthqa, sai ya zama da shi ma yana sha'awar ya yi mafarki, saboda ya zo cewa Annabi ga mafarki na, shi ma ko za a ce za ka mutu ka shiga aljanna. To da ya tashi mafarki sai ya mafarki kawai, ga wasu mala'iku biyu sun zo sun kama shi kuma sun nufi wutar jahannama da shi ga dangadan, maimakon shi yana son ya gaishe aljanna. Sai ga wasu mala'iku biyu, ɗaya ya gama kafaɗa sun sakafo shi sun nufi wuta da shi, kuma suna cewa lan tura a kakka ji tsoro, kakka ji tsoro, ya za a yi nufi wutar da take. Shi ne firgigir ya tashi ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce da shi ni'mar rajulu Abdullah law kana yaqumu min al-layl, ce ma dalla da mutum ba da ji kana dan kiyamul layl, wato kamar dan ƙwanƙwasar kansa suka yi da lokacin yana matashinsa kafin ya aure, yana kwana a masallaci. To saboda haka in ya kwanta har gari ya waye baya tashi, to shi ne Annabi ya gaya masa ya rika kiyamul layl. To ya ce tun daga ranar nan har ya mutu ba ranar da ya kwanta bai kiyamul layl. Annabi ya ce masa ya min al-layl, amma shi bai ɗauki wannan kaɗan ba har ya koma ga Allah. Saboda haka a nan Ubangiji cewa man ya'mal min as-salihati, wato yana nuna cewa kowa zai zo da ayyuka na ƙwarai gwargwadon ikonsa, gwargwadon abin da zai yi. Wa amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tu fattaqullaha mastata'tu, abin da duk aka umarce ka da shi to ka zo da shi, bai ki gwargwado. Lace fala yakhafu dhulman, to wannan ba zai ji tsoron zalunci ba, wala hafma, ba zai tsoron tawayar haƙƙinsa ba. Malamai magabata sun fassara da cikin sahabbai da tabi'ai sun fassara adh-dhulmu da al-hadmu a cikin wannan ayar, cewa ana nufin ba za a rage masa daga hasanat ɗinsa ba, ba za a ƙara masa daga sayi'at ɗin wani ba, wato ba za a rage masa nashi hasana ɗin ba. Ya zo da ayyuka na ƙwarai a rage masa yawansu, Allah ba zai masa wannan ba. Haka nan ba zai ƙara masa laifin da ba nashi ba, ko ya yi laifi a yi masa sakayya fiye da laifinsa, ko a ɗauki laifin wani haka kawai ba bisa ba dalili, kawai a ɗora a lashi. To shi ne abinda Allah subhanahu wataala ke nufi fala yakhafu dhulman wala hadma, wato wannan shi ne zaluncin da Ubangiji subhanahu wataala ke nufi. Sai man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa alaiha wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid, man amila salihan fali nafsihi, wanda yake kyakkyawan aiki don kansa, wa man asa'a fa alaiha, wanda ya muna dama dan kansa, wato ba za a tauye masa aikin sa mai kyau ba, ba kuma za a ƙara masa wani abu akan laifin sa ba. Wa ma rabbuka bidhallamin lil abid, ubangijin ka ba mai zalintar bayin sa bane. Yayi musu irin wannan, inna allaha la yadhlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, ubangiji baya zalunci daidai da ƙwayar komayya. To duk kankantar aiki in ka je da shi sai ka ga sakamakon sa a cikin mizanin ka. Man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara, wanda duk ya aiki gwargwadon ƙwayar komayya, zarra mafi kankantar abu wanda ido baya ganin sa, to inda zaka yi aiki kamar wannan Allah ce zaka ga kayanka. Hakanan in kai na alkhairi, in kai na alkhairi zaka, hakanan in kai na sharri shi ba hakanan zaka gani. La yadhlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifha, sai ma dai yayi maka ƙarin ayyukanka na alkhairi, kai aiki mai kyau guda ɗaya ya ninninka maka su. Wannan falalar Ubangiji ce, lilladhina ahsanul husna wa ziyada, to wanda suka yi kyakkyawan aiki suna da sakamako mafi kyan aikin da suka yi, wa ziyada har ma da ƙari. Man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha, wanda duk zai zo da kyakkyawan aiki ɗaya to za a ninka masa su guda goma. Annabi ya ce al hasanatu bi ashri amsalha ila 700 dhifin ila adhafin kathira wallahu yudha'ifu liman yasha. مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صورك أيك قوائل إذن كي كمثل حبة كمر قواراتي تجيرو كوت مسرة لك جزبا كسوكا تاكسا أنبتت سبع سنابل وتزات فتد زنقر نيابكوه fi kulli sunbulatin 100 habba, kowace zangarniya tana ɗauke da ƙwaya 100, 100 sau 7, 100 sau 7, 700. Sai Allah ya ce wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah kuma yana ninninkawa ga wanda ya so, ba iya 700 ba, iya malala gashin tinkiya. Wallahu wasi'un alim, Allah mai yalwa ne, mai yalwatawa ne, kuma masani ne, yana yin komai cikin ilimi da hikima. Ubangiji san me yasa yayi haka, ya shi ya san hikimar da yasa yayi haka, a san bayin sa masu gajiyawa ne. Saboda haka Ubangiji subhanahu wataala ya gina mu'amalar sa da bayin sa na kware akan falala, mu'amalar sa da makiyan sa akan adalci. Falala akan falala ya gina mu'amalar sa da bayin sa na kware, don haka in sun yi dan abu kankani sai Ubangiji kamba bashi, zo dan abu kankani sai ya zo ranar gobe kiyama kamar dutse. Ruba sallar jana'iza, Annabi ce duk sallar jana'iza a zaba mutun kirati, manzo Allah ya sifanta kirati da kamar dutsen Uhud, in yi raka ta yana kirati. To kaga dan aiki mutun zai yi, amma Ubangiji sai hura masa shi ya kara masa girma, ya zo ba ya zo iya ganin sa. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Ubangiji baya zaluntar kowa, sai dai ma ya yi mutum ƙari akan abinda ko ya masa afuwa ya masa rangwami. Nabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa law anna Allah azzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi la'azzabahum wa huwa ghayru zalimin bihim, walau rahimahum lakanat rahmatuhu khayran min a'malihim. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da Allah zai azabta bayinsa na sama da ƙasa duka, shi duk wata halitta da Allah ya Ubangiji ya azabta su, to da zai yi musu wannan azaba ba yana mai zalunta su ba, zai yi musu ne bisa adalcinsa. Hakanan kuma da zai yi musu rahama, da duk zai tara dukkan musalitun sai musu rahama, to la kanat rahmatu khairan min a'malihi, to rahama su tafi musu tafi ayyukan su gaba daya. Saboda babu wanda rahama, babu wanda aikin sa ne zai sai rahamar Ubangiji. zai biya rahmar ubangiji lan yudkhila ahadan minkum amaluhu aljanna sabbi yace babu ɗaya daga cikin ku da aikin sa ne zai shigar da shi aljanna qalu wala anta ya rasulullah har ma kai ya ma'aikin Allah ayyukanka ba su ne za su shigar da kai aljanna ba annabi yace wala ana har ma ni illa an yataghammadani Allah bi rahmati sai dai idan Allah ya lulube ni da rahmarsa walau rahimahum lakanat rahmatuhu khairan min a'mali saboda ubangiji baya zalunci ya haramta wa kansa zalunci ya haramta wa kansa zalunci ya ibadi ni haramtu adh-dhulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalam ubangiji subhanahu wa ta'ala yana iya yayi abin da ya ga dama babu abin da yake ya fita daga ikon ubangiji wato anan aqidar ahlus sunna ta sha banban da aqidar qadariya da jabariya su qadariya wadanda suke ki koyarwa Allah kaddara kamar mu'tazila kamar shi'a al-imamiyya su suna kwatanta ubangiji da halittunsa ne abinda suke gani a wajen halittunsa za ake kiran shi zalunci sai suke ganin a gurin Allah ma zai zama zalunci don haka sai suke korewa Allah kaddara suke cewa kowa shi yake aikin sa babu hannun Allah a ciki babu mashi'ar Allah a ciki babu khalqi af'alil ibad domin suna ganin idan Allah subhanahu wataala yana iya ya sa mutum ya shirya kuma bai sa shi ya shirya ba to ya zalunce shi in yana iya hana bai laifi ya daina laifi kuma bai hana shi ya daina laifi ba ya zalunce shi kamar wanda kaga yana buƙatar taimako kana da ikon ka taimake shi ka ki taimakon sa har ya shiga wani hali ka cuce shi to sai suke cewa to ubangiji shi ma inda a ci ayyukan bayinsa a hannunsa suke kuma ya barbatacce a cikin bata bai shiryar da shi ba suke to ai ya zalunce shi don haka wannan ya nuna ayyukan su suke kayan su ba ruwan sa a ciki kun ga sun kwatanta ubangiji da wani mahaluki saboda haka sai suka suranta zalunci irin na dan adam shine zalunci a gurin Allah subhanahu wataala su kuma jabariya da su ma suka dauka cewa wannan shine su kuma suka kore saboda haka ubangiji subhanahu wataala yana iya yi yana iya kama mai laifi ya azabtar da shi yana iya yi mara laifi ya azabtar da shi ubangiji na iya yin wannan dan babu abin da ya fita daga karkashin kudarar ubangiji amma haramtu ala nafsi yace ya hana kansa ya hana kansa abinda ba za ka iya yi ba shi in ka ce ka hana kanka abinda ba za ka iya yi ba wannan baya da ma'ana yanzu ka zo ka ce na haramta wa kaina tashi kamar tsuntsu a sama to kanka haramta wa kanka mana ya tashi abinda ba za ka iya yi ba abinda laysa fi maqdurika baka yaban kanka da ka hana kanka yi kana yaban kanka ne da abinda zaka iya yi ka ki saboda ka yabo ne ubangiji subhanahu wataala yayi wa kansa madin fi hukmuk adlun fi qada'uk duk hukuncin Allah adalci ne saboda ka abinda ubangiji zai yi ne bai yi ba ubangiji ya alkawarin cewa wutar jahannama zai cika ta da masu laifi la'amla anna jahannama minka wa man tabi'aka minhum ajma'in ubangiji yace zan cika wutar jahannama da kai da waɗanda suka bi ka idan ya kasance a wutar jahannama an sa waɗanda ba masu laifi to zama Allah ba da masu laifi ya cika ta ba kenan maganar Allah kuma ba ta tashi yace da masu laifi zai cika jahannama don haka ya nuna ba wani wanda za a sa cikin jahannama ba wanda bai cancanci shigar ta ba aljanna ce ba za ta cika ba har sai ubangiji ya halicci wasu halittu daban ya sa a ciki amma ita wutar jahannama Allah ya alkawarin cika ta da iblis da mabiyansa waɗanda suka yi masa da'a cikin saban Allah don haka ubangiji ya korewa kansa zalunci yana nufin tabbatar wa kansa cikar adalci ya kure kowane irin zalimi wa ma rabbuka bi dhallamin la'in wa ma Allahu yuridu dhulman lil ibad wa la yuzlamuna naqira wa la yuzlamuna fatila la yuzlamuna shay'a duk wani nau'in zalunci Ubangiji ya kore wa kansa don ya tabbatar wa da kansa nau wato cikakken adalci. Don haka Ubangiji subhanahu wataala yana gaya wa waɗanda suka yi ayyuka na kwarai cewa hankalinsu ya kwanta, kada maganar da ta gabata ta tashin alkiyama da yadda za ta zo da firgici da tsoro ta sa su yi zaton cewa ko za su shiga cikin wani hali da za su rasa abinda suka aikata na alkhairi cikin rububi ya bace. A'a, man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'min fala yakhafu dhulman wala hadma. Haka kwantar da hankalin duk wannan abin da zai faru na harigitsewar duniya gaba daya da rikicewar bil adama da halittu duka, inda ka je wa Allah kana da kyawawan ayyuka to kwantar da hankalinka kana gaban adalin da ba zai cuce ka ba, ba zai rage maka ba, ba zai kuma ƙara maka aikin da baka yi ba. Sannan Allah ya ce wa kadhalika anzalna qur'anan arabiyya, to kamar haka ne muka saukar da alqur'ani cikin harshen larabci, kamar haka ne yadda muke baka ya rasulullahi wadannan labarurruka na annabawan Allah da suka gabata, na al'ummomin da suka gabata, na abubuwan da za su zo nan gaba da gobe kiyama, muke faɗarsa kuma da harshen da mutanenka suke ganewa, ba zo musu da wani zance da zance ba. To haka nan duka alqur'ani daga farkonsa har ƙarshensa anzalnahu, muka saukar da shi qur'anan arabiyya, harshe abin nan qur'ani ne, abin karatu ne mai balaraban harshe da harshen mutanen da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karanta musu a lokacin dan su ji su fahimta su kuma su isarwa da al'ummomin da za su zo daga baya. Inda a ce ba da larabci aka saukar da shi ba, to da sai su samu hujja cewa su wani abin da aka saukar da shi ya za a ce annabi balarabe kuma an ba shi wani saƙo da wani yare ba da larabci ba, an ce isan mana walau ja'alnahu qur'anan ajamiyyan aqalu laula fussilat ayatu ajamiyyun wa arabi. Allah ce da mun sanya shi ba ajami wato da wani yare ba na larabci ba, laqalu da sai su rika cewa laula fussilat ayatu, dan me ba ai bayanin daki-daki ayoyin daki-daki mu gane ba, ajamiyyun wa arabi, yanzu alqur'ani ya zama shi da ajami wato da wani yaren da ba larabci ba, annabin kuma shi ba larabe, wato sai su samu wata kofa wata kafa za su ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam, to sai Allah ya saukar da shi cikin harshensu suna ji suna fahimta, kuma dan su zama su ne al'ummar da za su isar da wannan saƙo. Idan baka fahimci saƙo ba, ba za ka iya isarwa wani ba. Su za su zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam, su za su je yana karanta alqur'ani lokacin da aka saukar masa da shi, zai karantar, don haka su ne kuma za su karantar da waɗanda suke bayansu. In ya zama da wani yare aka saukar da shi ba da larabci ba, to na farko dai waɗanda suke kafirai masu taurin kai sun samu hujjar da za su fake da ita, su ki imani da annabi sallallahu alaihi wasallam, su ce su ai ba ma sa gane abin da yake faɗa. Na biyu kuma sannan waɗanda za su yi imanin fahimtar abin da ake saukar masa zama masa da wahala, an yi ta fama. Sai zamana an saukar da shi da harshen da suke magana da shi, suna ana saukar da shi ana karanta musu suna ganewa, abinda ba su gane ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana musu bayani yana karantar da su suna fahimta. Saboda haka sai ya kasance sun karanci alqur'ani daga gurin annabi sallallahu alaihi wasallam, sun kuma karantar da waɗanda suka zo baya, su ma waɗanda suka karantar. Haka al'ummar musulmi na farko suka rika shiga ƙasashe na duniya suna yaɗa wani addinin musulunci, suka shakudu da wasu waɗanda ba laraba ba, suka shakudu da farisawa, suka shakudu da rumawa, suka shakudu da mutane iri-iri, kuma suka isar musu da wannan saƙon. To wannan da a ce da wani yare ne ba larabcin ba, to ba zai isa ba, dan ba za su iya fahimtar sai da suka fahimce shi ba, ba za su iya isar da shi da suka isar da shi ba. Shi yasa fahimtar alqur'ani yana da alaƙa mai ƙarfi da fahimtar harshen larabci. A koyaushe har alƙiyama ta tashi, kana son ka fahimci alƙur'ani fahimta ta sosai, to ka fahimci kuma ka fahimci larabcin da aka saukar da shi. Saboda shi ne lugha, duk abin da za a faɗa maka sai da ɗan baka tsakure, duk wani abin da muke tsakure ne abin da mu ma muka ɗan fahimta. muke dan fada wani abin ba da zamu fahimto ba lalle mu fada maka ba to kaga a tsakuran ma kai sai an kara tsakura za a baka tsakuran tsakure kenan to amma da a ce ka kware a harkar larabci to kai tsaye ana ma bayanin zaka ce an bar wani abu anan akwai wasu bayanai anan to shine Allah yake cewa wa kadhalika anzalnahu qur'anan arabiyyan wa sarrafna fihi min alwa'id muka maimaita ayoyin narko a cikin sa wato ubangiji subhanahu wata'ala ya maimaita hanyoyin bayanin azabar sa da ukubar sa da fushin sa hanyoyi daban-daban wani lokaci ubangiji ya faɗi sifofin sa na azaba shadidul iqab shadidul azab zo intiqam wasu sifofin sa wadanda suke nuna cewa mai tsananin kamu ne mai tsananin azaba ne akhdha azizun muqtadir in akhdahu alimun shadid wani lokaci ubangiji subhanahu wata'ala ya ambaci al'ummomin da suka gabata al-mathulat al'ummomin da suka yi wasu halaye irin na waɗannan da ake yi wa gargaɗi suka ƙici Allah kuma ya musu azaba dan su sani cewa su ma idan basu daina ba irin azabar da ya mawadancin su ma zai iya musu irin ta wa yasta'jilunaka bisayyi'ati qabla alhasana waqad khalat min qablihim almathulat yace suna ta gaggauto maka da azaba maimakon rahama maimakon kyakkyawan sakamako ce alhalin labarun al'ummomin da suka gabata ya wuce su sun ji labarin annabi mutanen annabi Nuhu annabi Hud annabi Salih annabi Shu'aib annabi Lut annabi Ibrahim duk sun ji labarun sun ji yadda Allah subhanahu wataala yayi wa waɗannan al'ummomi yayin da suka yi fada da annabawan su wannan hanya ce da ubangiji ya tafada a cikin alqur'ani don ya tsoratar da waɗanda suke masu taurin kai lokaci ubangiji ya faɗi zunubai ya faɗi athar wato abubuwan da suke da zunubi yake haddasawa a rayuwar dan adam ubangiji ya faɗi labarin alqaryu da ya halaka kai min qaryatin ahlaknaha wa hiya zaliba wa hiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin mashid alqaryu da dama mun halaka su yayin da suka zama azzalimai ga sun zama kufai babu komai duk gidajen durkokin duk sun rushe gine-ginen duk sun rushe suna zuwa suna wucewa wa qaswa bi'r mu'attala ga rijiyoyi nan sun zama kufai babu mai iban su babu mai shan ruwan cikin su saboda duk mutanen da ke gurin Allah ya halaka su wa qasrin mashid ga manyan gine-gine nan na alfarma waɗanda suka gabata sun yi duk Allah ya tafiyar da su ubangiji ci fanzur kaifa kana aqibatu makrihim anna damarnahum wa qawmahum ajmain wa tilka buyutuhum khawiyatun bima zalam inna fi dhalika laayatan liqaumin ya'lamun ubangiji yake cewa ka duba ka ga fanzur kaifa kana aqibatu makrihim duba ka karshen aqibar karshen lamarin makircin su anna damarnahum wa qawmahum ajmain mun yi rugurugu da su da mutanen su gaba ɗaya mun hallaka su tilka buyutuhum khawiyatun bima zalam ga gidajen su nan fayau ba kowa kufai saboda zaluncin da suka yi wannan duk athar ne na zunub abinda zunubai ke haifarwa Allah yana faɗa a Qur'ani salo daban-daban yana faɗar abubuwan ban tsoro na ranar gobe kiyama kamar yadda muka gani a nan خشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمه فجينا فدير يدا القيامة ستكسر إلى أبو بكر ذي بيوبايا نبنصور نتاشن هنكلي نبلغيتي دو أن أبو بكر جاي لعلهم يتقون خوسا وأزنتو خوسا يتقوا واتو سكيا يدوكو كن الله سيا أبن ديها ساس سبر أبن ديها ناس wanda ita ce takawa takwa an taj'ala bainaka wa bain Allahi wiqaya bainaka wa bain azabillahi wiqaya bi fi'li al-ma'murat wa tarki al-manhiya kasa wani shinge tsakaninka da azabar Allah ta yaya zaka sa wannan shingen ta hanyar ka aikata kai aiki da umarnin da ya baka abin da duk ya wajabta maka ka tabbata ka aikata shi, ka gujewa hanin da ya maka, abin da duk ya hana ka ya haramta maka bari ka guje shi. To wannan shine gina katanga tsakaninka da azabarsa. Kuma wannan ita ce ake cewa at-taqwa. Allahum yattaquna, Allah sai kiyaye dokokin Allah. To kiyaye dokar Allah ita ce taqwa. Galibi wasu kan ce taqwa tsoron Allah, tsoron Allah daban, taqwa daban. Tsoron Allah shine al-khawf ko al-khashiya, ita ce tsoron Allah. Wala takhafuhum wa khafuni, kar ku ji tsoron su, ku ji tsorona. Wayaya farhabun rahba, ka ji kwarjinin Allah ka ji tsoronsa. Amma ita at-taqwa tana nufin fi'lul wajibati wa tarkil manhiyat, shine at-taqwa. Kayi abinda aka ce kayi, kabar abinda aka ce, shine kiyaye doka. Kiyaye doka wace fattaqullaha, ku kiyaye dokokin Allah, shine ma'anar fattaqullaha, ba ku ji tsoron Allah, ku kiyaye dokokin Allah. Shine la'allahum yattaquna, ko sa yi taqwa, wato ko sa kiyaye dokokin Allah. Aw yuhditha lahum dhikra, ko kuma shi wannan abinda ake karanta musu ya haifar musu da wato wa'azantuwa, ya samu musu da wa'azantuwa su yi aiki da da'ar Ubangiji, su guje abin da yake saban Allah ne subhanahu wataala. Allah ce
fa ta'ala Allahul malikul haqq wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu وقل رب زدني علما.
الله يجي فتعالى الله الملك الحق. الله يا دوكك cikakken sarki na gaskiya. ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه. kada kai gaggawa wajen karatun qur'ani tun gabanin ba gama maka wahayin sa ba. وقل رب زدني علما, kace ya ubangiji na ƙara min ilimi. Bayan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ambaci al'amarin al-Qur'ani da cewa ya saukar da shi da harshen Larabci, ya kuma sarrafa, wato ya kawo hanyoyi daban-daban, ya maimaita ayoyi na azaba iri ta hanya iri daban-daban, sai kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kawo abin da yake nuna girman kansa, shi karan kansa, shi mai al-Qur'ani, wanda yake nuna bayansa su zama masu girmama shi, masu tsoronsa. Ce fata'ala Allahu, wato Allah ya ɗaukaka, shi ne wanda ya cancanci a bauta masa, shi ne maɗaukaki wanda ya cancanci a bauta masa. To ya ɗaukaka, ɗaukaka ta zati, ɗaukaka ta sifa, da ɗaukaka ta ainihin wato rinjaye. Ubangiji ya ɗaukaka, ɗaukaka ta zati, domin ar-rahmanu ala al-arshi istawa, ya daidaita akan al-arshin sa. A amintum man fis sama'i, saboda Ubangiji ya daidaita akan al-arshin sa a sama. Wannan ɗaukaka ce ta zati, tana cikin uluwullahi, yana cikin fata'ala Allah. Haka nan Ubangiji ya ɗaukaka, ɗauka ta sifa, duk wata maɗaukakiyar sifa, sifatul ulya, duka na Allah ne subhanahu wa ta'ala. Duk sifar Ubangiji sifofi ne maɗaukaka, sunayensa sunaye ne maɗaukaka. Haka nan Ubangiji ya ɗaukaka, ɗaukaka ta ƙahar, uluwul ƙahari, yana sama da kowa, huwal ƙahiru fawqa ibadi, Ubangiji shi ne mai rinjaye sama daga bayansa. Haka kalmar fata'ala Allahu tana tabbatar da uluwi da dukkan ma'anoninsa. Ubangiji ya ɗaukaka, don haka shi ne ya cancanci bauta, domin shi ne ya tsarkaka daga dukkan wata tawaya. Sannan al-maliku shi ne cikakken sarki, wanda yake da sarauta cikakkiya, sarauta da tafi sarautar kowane mai sarauta, ikon da ya fi kowane mai iko, domin ikonsa cikakke ne, iko ne da baya buƙatar mataimaka, baya son kowa ya taimaka masa, baya son kowa ya dafa masa, ba wani wanda ya yi sanadiyar samun ikonsa bare ya yi sanadiyar rasa ikonsa. Duk wani mai iko za ka samu akwai sanadiyar samun ikon, akwai kuma abin da zai iya sa ya rasa ikon, akwai kuma wasu abubuwa na cikas da suke da baibaye da wannan ikon nashi. Babu wani mai ikon da ya isa ya ce ba haka yake ba. da ba yadda ya samu ko dai ta hanyar ya gada ko ku ta hanyar aka dora shi ko ya kwata duk wani hanyoyin da zai iya samu to ubangiji damar da ikon sa ba wani ne ya dora shi ba wanda ya masa hanya ba gada ya gurin wani ba saboda mulkiyar sa cikakkiya ce sannan kuma baya bukatar taimakon kowa Allah subhanahu wataala baya bukatar wani ya taimaka masa cikin aikin sa shi kadai yake komai don haka shine al-mudabbir shike gudanar da komai da komai don haka ikon sa tana cikakke ne baya da babu wani abin da zai kawo ikon sa cikas duk wani mai iko yana yi yana tunanin wasu abubuwa za su kawo masa cikas akwai abokan hamayya akwai yan adawa akwai opposition akwai waye saboda haka kullun yana tunanin kada ya ce wani abu gobe a ce masa ba daidai yayi ba akwai waɗanda ko yayi daidai bai yi daidai ba akwai wanda ko bai daidai ba yayi daidai to shi ubangiji ba ya wannan la yusalu amma yaf'al hum yusalu fa'alu lima yurid ba mai tambaye sa me yasa yayi kaza kuma abin da ya ga dama yake kaga wannan shine al-maliku din saboda haka wannan alif da lam din tana cikar ikon ubangiji subhanahu wataala duk wani mai iko to ikon sa ragagge ne fir'auna da muka karanta kissar shi a baya ba cika baki ba yana da iko ala alaysa li mulku misr wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tusirun mulkin masar ba a hannuna yake ba yake ga mutanen sa ku duba gidana koramu da suke guda a karkashin su ba kwa gani ne amma sai gashi kuma gaba daya daga karshe annabi Musa ya je ba yan sandarsa a gaban sa hankalin sa ya tashi sai gashi yana neman a kawo masa dauki yana fa maza ta amurun me kuka gani kuma yanzu inna hadha la sahirun alim yurid an yukhrijakum min ardikum bis fa maza ta amurun gafa wannan babban matsafi ne fa so yake kore mu me kuke gani ina mulkin naka kaga mulki ya zama da banza saboda ubangiji shine al-malik sai wanda a duniya ma ke ka je lahira kuma wanda ai ba a magana limanul mulku al-yawm lillahi al-wahid al-qahhar a lokacin babu wanda sai ya ce shi ce limanul mulku al-yawm duk mulkin ka baka saka daga hannu ba ko akwai da zai daga Allah ce limanul mulku al-yawm wani ce ya daga hannu ya ce gani wa'adatul wujuh kowa fuskar sa tayi kasa ba ma mai iya daga kansa ba mai iya daga kansa a lokacin to shi yasa yace al-malikul haqq mai mulki na gaskiya ubangiji shi yake da wannan don haka ubangiji ya zuga kansa domin a gane cewa ya cancanci bauta kuma duk abin da yake faɗa gaskiya ne shine na gaskiya don haka zatin sa gaskiya ce maganar sa gaskiya ne alkawarinsa da yake yi gaskiya ne umarninsa na gaskiya ne ayyukansa dukkan su gaskiya ne don haka abinda ya zo ya aiko annabawa da shi na shari'a da addini da maganar lanar lahira duk gaskiya ne wanda duk yayi inkarin wani abu daga cikin wannan to kamar bai yadda cewa Allah shine al-malikul haqq ba shine Allah na gaskiya saboda haka idan har bawa ya yadda da cewa Allah shine al-malikul haqq shine mai mulki na gaskiya zalika bi anna Allah huwa al-haqq wato ubangiji shine gaskiya wa anna ma tad'una min dunihi al-batil duk abinda zaku kira ba Allah ba kariya ne banza ne ba gaskiya ba wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir Allah shine mai madaukaki shine kuma mai girma duk mulki a hannunsa take tabarakallazi bi yadihi al-mulk duk wani cikakken mulki a hannunsa yake don haka ubangiji subhanahu wataala ya sifanta mulkin sa da cewa shine al-malikul haqq domin shine al-mulkuhu la yazul shine wanda mulkin sa baya gushewa wala ya taghayyar baya canzawa walaysa mustafad bi mustafadin min qibal al-ghayri ba daga wani ya same shi ba wala ghayruhu awla bihi wani kuma bai fi cancansa sa ba saboda haka yace shine mai mulki na gaskiya don haka ubangiji subhanahu wataala yayi wannan domin a kara fahimtar girmansa a kuma bi dokokinsa lokaci ya yi za mu tsaya nan abinda muka faɗa na daidai ubangiji ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure kuma ubangiji ya kai mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh